بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 26 غوتر رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبودايا da 444 wanda ya yi daidai da 17 ga watan March ga watan April 17 ga watan April shekara ta 2023 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul Kahf. Yau za mu tashi aya ta 107.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ورفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واستقروا آياتي ورسلي هزؤا.
نعم تو دنگني دا ainihin karatun da muka yi na jiya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. To Allah ta'ala yake cewa shin ba ku so in ba ku labari bil akhsarina a'mala da wa'anda suka fi tabewa wajen ayyuka su ne wanda ayyukansu suka face a cikin rayuwar duniya, ayyukansu suka lalace a cikin rayuwar duniya. Su suna tsammani cewa wai sun kyautata ayyuka a irin nasu tunani. To wa'annan shi ne Allah yake magana, ula'ikal lazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum. To su ne wa'anda suka kafirce da ayoyin Ubangijinsu, kuma suka kafirce da haduwa da shi, sai ayyukan suka lalace. To wa'annan an tambayi a cikin hadisin da ya zo cikin Sahih Bukhari daga Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu. Lallai dan shi Mus'ab bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Sa'ad ya tambayi mahaifinsa Sa'ad bin Abi Waqqas dangane da su wane ne ake nufi da wannan aya, allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wanda aikinsu ya bace, aikinsu ya lalace a nan rayuwa na duniya. Alhali su kuma a tunaninsu fa su suna gani wai suna yin aiki mai kyau ne su. Kaga babu abin da yafi wannan tabewa, ya zama to mutum yana aikata aiki kuma aikin nan lalatacce ne a wajen Allah. Gobe kiyama Allah ba zai amshi wannan aikin ba, amma kuma shi yana tunanin cewa shi dan aljanna ne. An gane ne? To kaga wannan ya shafi da yawa daga cikin mutane a nan duniya din. To shi ya sanya Mus'ab dan Sa'ad dan Abi Waqqas ya tambayi mahaifinsa dangane da su wane ne wa'annan al-aktharina a'mala. Shine sai ke tambaya, hal humul haruriya, shin su ne yan khawarij? Shi yana tambayan mahaifinsa kenan, shin su ne yan khawarij? An gane ai? Sai mahaifin ya ce la, ba su bane, humul yahudu wan nasara, su ne yahudawa da nasara. Abin da yasa ya tambayi mahaifinsa shin su ne yan khawarij, saboda lokacin ‘yan khawarij su ne ‘yan bid'a da suka shahara a wannan zamani, wanda suka fitini musulmi da musulunci. An gane ko? Sun fitini musulmi da zubar da jini, suna kashe duk mutumin da ya kalmar shahada in fahimtar shi ya saba wa fahimtarsu. Su a wajensu duk mutumin da ya aikata kuskure ko ya yi ƙarya ko ya yi zina ko ya sha giya ko ya saba alƙawari, kai duk wani sabon Allah a wajensa kafirci ne. kuma su suna ganin duk mutumin da ya kafirta hukuncin shi kisa. To saboda haka sun zubar da jinin musulmi da dama da wannan mummunan tawili nasu. To kaga abu ne wanda yake ga al'ada, tunda dai sun zamanto sharri ga musulmi. Kullum sai ka ji an ce ƴan haruriya sun kashe musulmi kaza, sai ka ji an ce ƴan haruriya sun kai hari waje kaza. To Allah kaɗai ya san musulmin da suka kashe bayan manzon Allah ya riga ya bar duniya. An gane? Kuma su waɗannan ƴan khawarij na kuke gani, su suna ganin cewa fa abin da suke yi daidai ne, suna ganin cewa wannan aikin addini suke yi. An gane wannan ko? Su ne mutanen da Al-Hasan al-Basri, Allah ya ƙara masa rahama, yake cewa al-amilu ala ghairi ilmin ka salik ala ghairi sabil, al-amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aktharu mimma yuslih. Yace mai aiki ba tare da ilimi ba kamar mai tafiya ne ba akan hanya ba. Al-amilu ala ghairi ilmin, mai aiki ba tare da ilimi ba, ma yufsidu aktharu mimma yuslih, abinda yake batawa yafi abinda yake gyarawa. Sai ce fadlul ilma talaban la yadurru bil ibada, ku nemi ilimi irin neman da ba zai cutar da ibada ba. Sannan wadlul ibada talaban la yadurru bil ilm, sannan ku nemi ibada, ku dage da bautan Allah irin neman da ba zai cutar da ilimin ku ba. Ku hada guda biyu, ku zamanto masu neman ilimi, sannan ku zamanto masu dagewa wajen bautan Allah. Kada ku yadda ɗaya ya rinjayi ɗaya. Sai ce fa inna qauman talabul ibada wa tarkul ilm, lallai wasu mutane sun nemi bautan Allah, sun dage sosai wajen bautan Allah, amma suka yi watsi da neman ilimi. Hatta kharaju bi asiyatihim ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, har ya zamanto saboda jahilci ga kishin addini mai tsanani amma babu ilimi. Sai wannan ya sanya suka ɗauki makami, suka yaƙi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce walau talabul ilm, da a ce sun nemi ilimi, lam yadullahum ala ma fa'alu, da neman ilimin nan ba zai shiryar da su zuwa ga abin da suka aikata ba. Yaya za a yi mai neman ilimi ya ɗauki makami ya kashe mutanen da bayan manzanni babu masu daraja kamar su? Ai duniya gaba ɗaya bayan manzanni ba masu daraja kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma wani da sunan musulunci ba, da sunan jihadi, ya ɗauki makami yana kashe sahabban manzon Allah. Shi ne ce da sun nemi ilimi, da bai shirya da su zuwa ga wannan abun ba misali. To kaga dole ne ka kira waɗannan mutane, dole ne tunani ya bada cewa waɗannan mutane su ne al-aktharina a'mala. An gane ko? Shi ya sanya shi Mus'ab ɗin yake tambayan babansa, waɗannan mutane da Allah ya ce hal nunabbi'ukum bil aktharina a'mala, shin ko su ne khawarij? Tunda wani tababbe ne, shin akwai tabewa wanda ya fi mutum ya ga ka yi kalmar shahada, kana sallah, kana azumi, kana zakka, kana kadaita Allah, amma kuma yana ganin ka kafiri, jininka ya halatta saboda ka aikata wani kuskure ko ka aikata wani zunubi? To waɗannan mutane sun kyale kafirai suna hutawa, sun zo suna zubar da jinin musulmi. To wane ne wannan tabewa jama'a? Sun kyale kafirai ba suna hutawa, amma kuma suna zubar da jinin musulmi. Kusan makamin da ya kamata su yi amfani da shi a wajen kashe kafirai, sai suka yi amfani da shi wajen zubar da jinin musulmi. An gane? To shi yasa sai Mus'ab ɗin yake tunanin shi yana ganin wannan aya bata dace da kowa ba sai ƴan khawarij. To domin kada ya yanke hukunci da ka, sai ke tambayan babansa, shin waɗannan shin su ne ƴan haruriya? Sai baban ya ce la, humul yahudu wan nasara, su ne yahudawa da nasara. Sai ce amma yahudawa fa kafaru bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abinda yasa suka zamanto masu tabewa wajen aiki, sun kafircewa manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa amman nasara fa kafaru bil janna amma su nasara ba su ma yadda akwai aljanna ba su ɗan nasara suna ganin aljanna wani jin dadi ne wanda Allah yake sanyawa ga mutumin da ya bi annabi Isa babu wani waje mai suna aljanna a wajen kristoci an gane to wannan magana shine fahimtar Sa'ad bin Abi Waqqas to shin dukkan nasara ne suke da wannan fahimta babu aljanna ba duka bane wasu bangare ne daga cikin nasara an gane wannan ko to anan wajen kaga ya nuna yahudawa da nasara su ake nufi da mutanen da suka fi kowa tabewa wajen ayyuka wa qalu la ta'ama fiha wala sharab suka ce babu abinci a cikin aljanna babu abin sha a cikin aljanna a cikin abin aljanna babu wani kayan dadi a ce wai akwai abinci akwai kayan marmari akwai giyan aljanna akwai zuma aljanna su ba su yadda ba su nasara an gane wannan ko to wannan shine bayani na ainihin Sa'ad bin Abi Waqqas dangane da waɗannan aya to amma su ɗan haruriya ɗan khawarij allazina yanquduna ahada llahi min ba'di misaki su ne waɗanda suke warware alƙawarin Allah bayan ya kunsu bayan ya riga ya kullu ya kasance Sa'id bin Zaid yana kiran su fasiki shi yana kiran ɗan khawarij fasikai an gane mu duba cikin Sahih al-Bukhari za mu ji wannan bayani din an gane ku to nayi mamaki da Sa'ad bin Abi Waqqas da yi bayani kan nasara ba ai Yahudawa sun ƙaryata annabi Isa ne da annabi Muhammad shi kuma Sa'ad sai ce kawai sun ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba su yadda da manzancin annabi Isa ba da annabi Muhammad sun ce annabi Isa an haife shi ba ta hanyar aure ba saboda haka ba dan halal bane Yahudawa su kuma nasara sun yadda da dukkan manzanni gaba ɗaya ba su yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to abinda aka ruwaito daga Aliyu radiyallahu an cewa allazi cewa al-aktharina amala cewa su ne ahlu harura al-ma'rufuna bil haruriyin a wajen Ali bin Abi Talib kuma shi ya fassara su cewa waɗannan su ne al-aktharina amala su ne khawarij an gane sabanin fahimtar wa Sa'ad bin Abi Waqqas shi Aliyu ya kira su ne waɗanda suka fi kowa tabewa wajen ayyuka ma'ana cewa lallai su wato annahu yakunu fihim mimma anal aya bi qadari ma fa'alu nan Aliyu ba yana nufin wai ayan ta sauka a gare su bane kankan shi abin da yake nufi wato su ma wannan aya ta shafe su gwargwadon abin da suka aikata na barna duk da su ɗan khawarij musulmi ne su sun yadda da Allah sun yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yadda da littafin Allah sun yadda da mala'iku sun yadda da kaza amma irin barnan da suke yi na zubar da jinin musulmi da kafirta mutanen kirki da fitar da su daga musulunci an gane ko da daukan makami akan shugabanni an gane ko daukan makami akan shugabanni da kuma inkarin maganganun shugabanni da su kansu to wannan shi ma ya cancanci a kira su al-aktharina amala amma ta wani bangare ba tunda su din nan duk da wannan barnan da suke yi an tambayi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cewa akufaruhum shin su in khawarij shin kafirai ne su yace la min al-kufri faru yace waɗannan mutane ba kafirai bane sun maguji kafircin ne sun fada cikin wannan barna na zubar da jinin mutane saboda jahilci an gane duk mutumin da yake kishin addini ba karatu to ba karamin barna zai yi wa addinin musulunci ba Allah shi kiyaye to wannan shine maganar Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sai ce li'annahum yartakibuna umuran shani'a min ad-dalal saboda su ɗan khawarij suna aikata al'amura masu muni na bata wa ya taqiduna annaha hiya ma'anar kitab wa sunna kuma suna kudircewa shine ma'anan alkitabu was sunna. To wayannan mutane hakika aikin su ya bace, aikin su ya lalace, su kuma suna tunanin sun aikata ayyuka masu kyau. An gane? To idan muka duba fasaran da Aliyu yayi radiyallahu anhu, kaga ya dauki yan khawarij, me yasa ya dauke su a zamanin shi? Saboda su ne suka fitine shi. Yan khawarij sun kafirta Aliyu bin Abi Talib, yan khawarij sun yaƙi Aliyu bin Abi Talib, shi ma ya yaƙe su. Daga baya su ne ma suka zubar da jinin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu. An gane wannan aiki? To kaga wayannan mutane sun cancanci wannan sifa din ta wani bangare. An gane wannan ko? To yanzu sauran yan bid'a ba su shiga ba? Sauran yan bid'a su ma sun shiga. Kaga mushrikan makka su ma suna bautawa gunki, kuma suna ganin wannan gunkin da suke bautawa wato za su samu lada, abu ne mai kyau. An gane? Har ma suna iya daukan makami su yaƙi manzon Allah da sahabbansa saboda kariya ga gumakansu. An gane wannan ko? To kaga wannan ashe ba karamin su ma suna ganin suna kan hanya. Sannan in ka dauki yan shi'a ba, me za mu ce kansu? Yan shi'a sun kafir tafiyayyun mutane bayan manzon Allah. Bayan manzon Allah babu mutane masu daraja kamar sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda manzon Allah ya ce mana la tasubu ashabi fa wallazi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasibuhu. Kar ku zaki sahabbaina, na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa, da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhudu na zinari, da ba zai kai mudun ɗayansu ba, kai ba zai ma kai rabinsa ba. An fahimci wannan aiki? To waɗannan mutane wanda Annabi yake kada a zaga, har ma manzo Allah yake duk wanda ya zagi sahabbaina inuwan Allah ya tabbata a gare shi da mala'iku da kuma mutane gabaki ɗaya. To sai ga kuma in shi'a suna zagi, shin ba su cancanci a kira su al-aktharina amala ba? Kuma abin da zai ba ku mamaki, yan shi'a suna zagin sahabbai, yan shi'a suna ƙaryata al-Qur'ani, suna cewa al-Qur'ani wato sahabbai sun ƙara wani abu a ciki, sun rage wani abu a ciki. An gane wannan ko? Kuma yan shi'a me yasa suke yin wannan? Suna yin wannan da sunan san mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa duk mutumin da yake san mutanen gidan manzon Allah dole ne ya ki sahabbai, in ji yan shi'a. Dole ne ya yarda cewa wannan Qur'anin da muke karantawa akwai matsala a cikinsa. To kaga duk sun yi wannan ne da da'awan san mutanen gidan manzon Allah. Kaga anan wajen sun wuce gona da iri. An gane wannan ko? To shin da gaske duk mutumin da yake son mutanen gidan manzon Allah sai ya kyamaci manya-manyan abokan manzon Allah? Dole ne sai ya kyamaci mutanen da suka bada ransu, suka bada dukiyarsu, suka bada jikinsu, suka bada kasarsu domin ganin cewa musulunci ya ci gaba, domin ganin cewa manzon Allah ya isar da sako. Innal ladzina amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله يقول للي وإن تسكي إيماني تسكي هجرة تسكي جهاد في سبيل الله دوكيو ينسو دكاوكو والذين آووا ونصروا دو وإن تسكي تيمة كاما أينهم مهاجرون سوني أنصار تسكي تيمة كي أدين مسلنش تسكي تيمة كي منزع الله. الله يقول أولئك هم المؤمنون حقا وإن نسوني مؤمنين نقسكيا. Sai ɗan shi'a suka ce waɗannan su ne kafirai na gaskiya. Shi Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqan, su kuma sun ce ula'ika humul kafiruna haqqan. An gane ku? An tambayi Yahudawa, wai su wane ne fiyayyun mutane bayan annabawanku? Bayan annabi Musa su waye fiyayyun mutane? Sai Yahudawa suka ce sahabban annabi Musa. Aka tambayi Nasara, su wane ne fiyayyun mutane bayan annabi Isa? Suka ce fiyayyun mutane bayan annabi Isa su ne sahabban annabi Isa. Sai aka tambayi yan shi'a, su wane ne mafi sharrin mutane bayan suwaye mafi sharrin mutane a duniyar nan gaba daya? Suka ce mafi sharrin mutane gaba daya su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. An gane wannan ko? To kaga ta bangaren shi a kenan kaga su ma sun cancanci a kira su al-aktharina a'mala an gane saboda duk mutumin da zai dauki nauyin manzanka an gane ku ya dauki nauyin manzanka ba ma yanzu wa muke takama da shi a duniya gaba daya ba manzan Allah ba to wayannan mutane ba su ne suka dauki nauyin bashi kariya suka dauki nauyin yin amfani da dukiyansu wajen ganin sun isar da sakonsa suka yi amfani da jikinsu wajen ganin cewa lalle manzan Allah ya isar da sako suka ba da kasansu wajen ganin cewa wato kasansu ya zamanto shine daula na farko wajen isar da addinin musulunci to amma duk wayannan mutane sakayyar da za a yi musu shine a kafirta su to ya hukunci mutanen da kai musu goma na arziki su kuma suka butulce maka an gane wannan hai mutumin da ya dauki mahaifinka yawa mahaifinka goma na arziki duk wani alkhairi da mahaifinka ya samu wayannan bayan Allah suna da kabisho a kai kai kuma kace da wa aka hada ka ba da su ba an gane ku sannan kuma akwai mutanen da suke da awon suna son zikiri ko kullun suna takaman su masu yin zikiri ne suna takaman suna yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna takaman suna karatun alqur'ani suna takaman suna yin kaza amma kuma in ka duba yanayin zikirin su suna wuce gona da iri wajen yin zikiri suna wuce gona da iri wajen salatin manzon Allah salatin da manzon Allah ya karantar daban salatin da suke yi daban a lokacin da Allah ya saukar da inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima lokacin da Allah ya saukar da wannan aya sahabbai suka ce ya rasulullah mun san yanda zamu yi sallama a gare ka yaya zamu yi salati a gare ka kada sahabban annabi basu zauna ba larabawa ne su quraishawa ne su masu fasaha ne da balaga da zalaka babu wanda zai nuna musu nahawu babu wanda zai nuna musu sarku babu wanda zai nuna musu balaga babu wanda zai nuna musu adab amma wayannan bayin Allah da aka saukar da wannan aya ba su yi shishigi ba suka ce ya rasulullah wato mun san yanda za mu yi sallama a gare ka yaya za mu yi salati a gare ka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi halitta kafin ya bude baki ya yi magana sai da ya sunkuyar da kai lokaci mai tsawo shi ma me yake jira yana jiran a yi masa wahayi nabiyun bi ghairil wahyi la yatasarrafu afuun anil jani wa qaryata wa qafu yalinu bi iznillahi hinan wa ya'nifu bashirun nadhirun muhsinun muta'atifu kun gane wannan ko nabiyun bi ghairil wahyi la yatasarrafu annabi ne wanda ba tare da wahayi ba baya tasarrufi baya motsawa sai Allah yake motsa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya furta wata kalma na san ransa an gane face abinda Allah ya masa wahayi a lokacin da aka saukar da ayan sahabbai ka tambaye shi bai yi gaggawa ba shi ma sai sun kuyar da kai yana jiran wahayi can bayan wani lokaci yace ina wayannan masu tambaya ina wannan mai tambaya kan salati suka ce ga muna ya rasulullah sai annabi yake qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid har zuwa dai karshe ina ba san gane wannan salati waye karantar da mu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu in har kana da ladabi in har kana da biyayya in har ka san darajar manzo da gaske shin ya kamata ne ka tsaya akan salatin da manzon Allah ya karantar ko ka kawo naka wanne kamata kai in har ka tabbata masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata kada ka motsa duk inda manzon Allah ya dumfara ne ya kamata ka dumfara manzon Allah ya zo ya karantar da mu salati kai sai ka kirkiro wani salati kace akwai salatin da in an karanta shi yafi wanda ya karanta alqur'ani sau 60 in dan mutum ya karanta wannan salati yafi ladan annabawa 70 ko annabawa nawa ne wanda kulluhum alballahu risala dukkan su gaba ɗaya sun isar da sako to shin a nan wajen ka yi wa manzon Allah nasiha ka yi wa manzon Allah adalci an gane cin zikirori manzan Allah ya yi zikiri ko bai yi ba? Ya yi zikiri? To, shin zikirin manzan Allah shi ya fi cancanta abu ko zikirin da wani shehi ko wani wali ya girgiro? Kaga zikirin manzan Allah ya samu karanti daga wajen Allah subhanahu wata'ala. Dan Allah ya ce, wa in tudi'uhu tatadu. Idan kun yi da'a ga manzan Allah za ku samu mai shari'a. Babu wani mutum wanda yake da wannan garanti cewa idan kai da'a a gare shi za ka samu shari'a 100%. Sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, idza tafata umuran nasi lam tulfi imra'an hazal kamala faktafa hasha rasulillahi sajidul wara kad haza wallahi kamala waktafa. Idan ka binciki al'amuran mutane gaba ɗaya na duniya, ba za ka samu mutumin da ya tattaro kamala ya cika ba, sai dai manzan Allah shugaban talikai ya tattaro kamala, wallahi ya isa. Hasha rasulillahi kad haza al'ula waktamala al'akhlaqu huwa karsafa. Sai dai manzan Allah ya tattaro ɗaukaka, kuma ɗabi'un shi sun cika, kuma hakika ya tsarkaka sallallahu alaihi wa sallam. To saboda haka manzan Allah ya karantar da mu zikiri. Akwai zikiri cikin hadisai ingantattu. Sai wasu mutane suka yi watsi da zikirin da manzan Allah ya karantar, sai suka ɗauko zikiri wanda akwai kuluwi a ciki, zikiri wanda akwai shirka a ciki, zikiri wanda akwai bid'a a ciki. Shin waɗannan ba su taɓe ba a wajen ayyukansu? Sun taɓe. Sannan me za ku ce dangane da mutanen da suke da'awan suna son Qur'ani amma sun ƙaryata bayanin da manzan Allah ya yi akan Al-Qur'ani? Shin wayannan ba su taɓe ba? Ba su cancanci a kira su al-aktharina a'mala ba? Sun ce suna son Al-Qur'ani amma babu ruwansu da manzan da ya zo da Al-Qur'ani, babu ruwansu da karantarwan manzan da ya zo da Al-Qur'ani. Bayanin malaminsu ya fiye musu bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta'ala kuma ya ce, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum. Ba mu taba aiko wani manzo ba sai da harshen mutanansa dan yayi musu bayani. Shin manzo Allah yayi bayani? Shin bayanin yana nan? Ina bayanin yake? Wani daga cikin su kidahumi daqiqi sai ce, ai duk bayanin manzo Allah yana cikin Al-Qur'ani. To in bayanin annabi yana cikin Al-Qur'ani, nuna mana bayanan annabi da ke cikin Al-Qur'ani. Wa'iyazu billah. To kaga wa'annan gaba daya sun cancanci a kira su al-aktharina a'mala. A takaice, duk wani dan bid'a wanda yana ganin maganan Allah, yana ganin maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana ganin aikin magabata, yayi watsi da aikin magabata, ya fassara Qur'ani ba daidai ba, ya fassara akan san ranshi, to shi ma wannan ya shiga ciki. A nan za mu sanya 'yan ikhwanul muslimin daga ciki, a nan za mu sanya 'yan sururiya daga ciki, a nan za mu sanya 'yan haddadiyya daga ciki, a nan za mu sanya 'yan ahmadiyya da duk wasu ƙungiyoyi na bid'a da suka kauce wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. An gane? To amma kamar yadda na ce, wannan aya in muka duba ƙarinan shi yana magana akan kafirai ne zalla. Dan Allah ya ce, ula'ikal ladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum. Wa'annan su ne wanda suka kafirce ma ayoyin ubangijinsu da kuma haduwa da shi, sai aikinsu ya baci. Kaga wa'annan da na faɗa gaba ɗaya, babu wanda ya ƙaryata haduwa da Ubangiji. Ko akwai? Dukansu gaba ɗaya sun yarda da musulunci, ba su yarda cewa su suna wajen musulunci ba. To kenan wannan aya, al-aktharina a'mala, wanda suka fi cancantan wa'annan su ne kafirai wanda ba su yarda akwai tashin kiyama ba. Kamar kafirai irin mutanen China, irin mutanen Japan, irin mutanen Korea, an gane ku, wanda suna ganin irin mutanen India, wanda suna ganin da zaran mutum ya mutu shi kenan ba maganar tashin kiyama. Aƙidar su ya yi daidai da ainihin aƙidar kafiran Makka. Dan Allah ya ce, wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi ula'ika ya'isu min rahmati wa ula'ika lahum azabun alim. Wa'inda suka kafirce da ayoyin Allah da kuma haduwa da shi, to wa'annan sun ɗeba tsammani daga rahama na, kuma wa'annan suna da azaba mai raɗaɗi. To amma malamai magabatanmu sun riskar da 'yan bid'a daga cikin al-aktharina a'mala, amma riskarwa ta wani ɓangare, don ba dukkan 'yan bid'a ba ne kafirai. An gane? 'Yan bid'a ba duka ba ne kafirai. Don an ce mutum yana bid'a, ba lallai ba ne kuma ya zamanto kafiri. ya kamata a fahimci wannan an gane sai Allah ya ce wa'annan su ne wanda suka kafirce ma ayoyin Allah da haduwa da shi fa habidan a'maluhu sai aikin su yayi me sai ya baci sai Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana ba za mu tsaya musu da ma'auni ba gobe kiyama kenan duk mutumin da ya kafirta Allah ba zai tsaya masa da ma'auni ba gobe kiyama to amma Allah ta'ala ya ce fa amma man saqulal mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa amma man khaffar mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun fa amma man saqulal mawazinuhu amma wanda ma'aunin shi yayi nauyi fa ulaika humul muflihun wa inna sunne masu babbar rabu wa amma man khaffar mawazinuhu amma wa'anda ma'aunin su kai nauyi da suka yi saka saka fa wanda ma'aunin su yayi saka saka babu nauyi fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun sune wanda suka yi hasara ga kawukan su kuma suna masu dawama a cikin jahannama kenan sune kafirai kenan kafirai ana auna aikin su ko ba aunawa tunda Allah ya ce wa'annan wanda ma'aunin su yayi saka saka to sune wanda suka tabe ga kawukan su kuma suna masu dawama a cikin jahannama talfau wujuhahum an-nar wa hum fiha khalidun alam takun ayati tutla alaikum azwa da karshe ashe kafirai ne shi kuma wannan aya yace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana shin kafirai ana auna musu ko ba auna musu to wannan aya me yake nufi me yasa aka ce ba auna musu na'am fala nuqimu lahum na'am ulaika zalika ika sai karantawa
zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusulihi du'a
kaga wannan sakamakon su jahannama saboda sun kafirta kuma sun rike ayoyin Allah da manzanninsa a matsayin girki ko ashe ba za a tsaya musu da ma'auni ba saboda sun kafirta kuma sun rike ayoyin Allah da manzannin Allah matsayin izgili ashe kafirai ne su ko to menene ma'anan ba za mu tsaya musu da ma'auni ba gobe kiyama to malamai sun tattauna kan wannan magana din suka ce abinda ake nufi wato kafiri idan ya aikata aiki wannan aikin da ya aikata gobe kiyama Allah zai zo masa da wannan aikin idan aka zo masa da wannan aiki za a sanya wannan aiki a ma'auni ya gani dan ya tabbatar da an masa adalci amma wannan ma'aunin wannan aikin nasa in an sa a ma'auni saboda ya riga ya kafirta aikin zai zama to kaman kura abun watsarwa wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura sun gabace mu da abin da suka aikata na aiki sai muka sanya aikin ya zama kaman kura abun watsarwa shin kura idan an sanya shi a cikin ma'auni yaya zai yi wannan nauyi kaga ba zai yi nauyi ba ko to saboda haka ba za a tsaya musu da wani ma'auni ba saboda wannan aikin da suka aikata ya riga ya zama to kura abun aikatawa abun watsarwa an gane ko aikin su ya riga ya zama to batacce ba shi da wani tasiri gobe kiyama an gane shine Allah yake cewa wal wazanu yawma izinil haq faman saqulal mawazinuhu fa ulaika hul muflihun ومن خفر موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون an gane wannan ko to kaga anan wajen wannan shine fassara a wajen wasu malamai za a sanya abin a ma'auni amma kasancewar ma'aunin aiki kaman kura ne sai ya zama to kaman ba auna ba sannan fassara na biyu shine wasu malamai sun fassara shi akan majaz sun ce wannan aya laysa ala haqiqati dalili ai gobe kiyama Allah ya ce za a auna za a dauki aikin kafiri a sanya aikin shi mai kyau a gefe mummunan aikin shi a gefe to wannan kyakkyawan aikin da ya aikata zai zama kura an dai auna to amma Allah sai ce fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazana ko fala nuqimu lahu to me ake nufi a nan wajen suka ce abinda ake nufi wato ba shi da daraja a wajen mu kwata-kwata ai annahum la qadara lahum inda Allah li haqaratihim an gane wa'annan mutane ba su da daraja a wajen Allah saboda kaskantuwansu, saboda kafiri kaskantacce ne bai da daraja ko kadan a wajen Allah. In nace fulanu la uqimu lahu waznan, ai wanda bai da daraja a wajena bana kimanta shi ko kadan. An gane wannan ko? To wannan shine wasu malamai suka fassara domin jam'an bainal adilla, saboda tattaro ainihin dalilan. Amma da yawa daga cikin malamai suka tabbatar cewa hadisai ingantattu sun yi nuni cewa Allah subhanahu wa ta'ala, cewa Allah ta'ala zai dauko kafiri, an gane, ya dauko shi ya sanya shi akan ma'auni. An gane, kafiri mai kiba mai girman jiki zai zo a sanya shi akan ma'auni. La yazinu inda lahi yawmal qiyama janaha ba'uda, za a dauke shi gashi kato mai kiba, an gane yayi kiba ya cika, amma kuma an sanya shi akan ma'auni bai kai ma'aunin fufukan sauro ba wajen nauyi gobe kiyama. Ashe gobe kiyama Allah yana iya auna mutum karan kanshi, a dauki mutum dungurugun a sashi a sikeli. In kuma Allah ya ga dama, Allah yakan auna aikin mutane. Fa amma man saqulal mawazinuhu fa ulaika hum al-muflihun, an gane wannan ko? To kaga Allah yana auna ayyuka, ya ga in Allah ya ga dama sai ya dauki aikin ka ya auna. In Allah ya ga dama sai ya dauke ka gaba ɗaya dungurungun kai zai auna. In Allah ya ga dama kuma sai ya dauki littafin da kai aikin, littafin da ka aikata kafirci aka rubuta, an gane, sai ya auna. Duk gaba ɗaya Allah yana iya auna kowanne, kuma an auna kowanne zai ba da sakamako guda ɗaya ne, ba bambanci. An gane wannan ko? So da haka akwai hadisai da suka yi nuni akan wannan. An karɓo daga manzo sallallahu alaihi wasallam, annabi yana cewa innahu la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin yawm al-qiyama la yazinu inda lahi janaha ba'uda, lalle wani mutum zai zo mai girma mai kiba, kiba kiba gobe kiyama, ma'aunin shi ba zai kai ma'aunin fufukan sauro ba a wajen Allah. Sai Abu Huraira wanda ya ruwaito hadisin ke cewa iqra'u in shi'tum, ku karanta an kun so, fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, an gane wannan ko? To a takaice dai akwai hadisai da dama da suka yi wannan magana din cewa kafirai gobe kiyama za a zo da su ba su da wani nauyi a wajen Allah. Na'am.
Innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula,
kenan musulunci baya kyaman kiba. Abinda musulunci baya so mutum yayi kiba da haram, an gane, tunda manzon Allah ya faɗa alaman tashin kiyama za a samu wasu mutane za su yi kiba da cin dukiyar haram. Amma in mutum ya zama to halittar ka ne kiba din, tunda ka zo daga cikin mahaifiyarka da kiban ka ka zo, an gane wannan Allah ne ya halicce ka ba a aibanta ka kan wannan. Amma sai ya zama to da can baka da kiba, amma ka zo kai kiba kai kaurin wuya, kana tafiya da ƙyar, kana nishi da ƙyar saboda cin haram, to kai ne ake zargi a nan wajen, an gane. Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati, lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka masu kyau, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ya kasance suna da aljannan firdausi a matsayin liyafa. Allah zai musu liyafa, liyafa da Allah zai musu shine me? Allah zai musu liyafa da aljannan firdausi. Aljannan firdausi shine fiyayyen aljanna a cikin aljannoni gaba daya, an gane ku? A nan duniya mutane kala-kala ne, kowa da irin imaninsa, kowa da irin aikinsa. To kowa in dai mutum ya yi imani ya yi aiki mai kyau zai shiga aljanna ne gwargwadon imaninsa, kuma iya girman aljannansa, iya girman imaninsa, da iya girman aikinsa mai kyau. Wali kullin darajatun mimma aminu, kowanne daga cikinsu yana da daraja gwargwadon abin da ya aikata, haka Allah zai saka musu. Allah ya ce innal ladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajra al muslimin, lalle wayannan da suka yi riko da littafin Allah kuma suka tsayi da sallah sau da kafa, lalle ba ma tozar taladan masu kawo gyara. Ba zai yi mutumin da ya dage sosai wajen aiki da kai da ka dage sawa sawa da ka salalle, Allah ya ba su matsayi iri daya ba, Allah ba zai yi haka ba. Daga cikin adalcin Allah ta'ala ya tanaji aljanna kala-kala, to amma aljanna wanda shine na ƙololuwa shine aljannan firdausi, shine manzo Allah yace in za ku roki aljanna ku roki aljannan firdausi in za ka yi roko da babban masaki go to lalle wayanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ya kasance suna da aljannan firdausi a matsayin liyafa ko kuma aljannan firdausi a matsayin masaukin su na'am
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
سنة ما سد وما أجكنت لا يبغون عنها حولا باسا نيما ونشنج باسا نيما أشنزا مزونا الجنة إذا متن يرجع يشجع الجنة يجي إيرن دائما دك يشجع الجنة ده نيما نسا تو زي يفاتن يتو وما أجكنت بي ما سن أشيزا أتجاش لك أنا موجن كاسن ينز إن أجوني يعني in ka gina wani dankareren gida kana ganin gidan nan gida ne na gani na fadi sai ka zo ka ga wasu mutane sun gina gidan da ya ninninka naka zaka yi fatan ka tashi daga wannan gida ka saki gina wani gida wanda yafi wannan to amma idan mutun ya riga ya shiga aljanna baya ƙara tunanin akwai wani waje wanda yafi aljanna daraja baya ƙara tunanin akwai wani waje wanda yafi inda yake daraja duk da akwai mutane wanda sun tara shi a wajen imani sun shiga aljanna na kololuwa shi yana kallon alhamdulillah wannan aljannan da yake ciki ina fatan gane domin a cikin aljanna babu hasada babu bakin ciki babu kiyayya kowa yana gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya masa na shiga aljanna to amma wannan aljannan da ka samu shin ka same shi ne wato saboda imaninka da aiki mai kyau wannan imani shine farashin da ka zai aljanna da shi imaninka da aiki mai kyau shine farashi shine Allah yace la manzon Allah yace ba haka bane annabi yace lan yadkhula ahadukum amaluhu aljanna lan yadkhula ahadukum amaluhu aljanna ko lan yadkhula ahadukum amaluhu aljanna daya daga cikin ku aikin shi ba zai taba shigar da shi aljanna ba an gani sai sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma ya rasulullah annabi yace wala ana har ni illa an ya tagammada ni Allah bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamansa da falalansa an gani kai din nan kaka yi tunanin wai aikin ka ne farashi wanda ka sai aljanna da shi to idan aikin ka ne farashi da kai sai aljanna hankalin da Allah ya baka nawa zaka biya shi kwaye gidan da Allah ya baka lafiyar da Allah ya baka ilimin da Allah ya baka dukiyar da Allah ya baka da duk sauran gabobin da Allah ya baka alam naj'allahu aynayn wa lisana wa shafatayn wa hadaynahu najdayn duk wannan gatan da Allah ya baka ya zakai ka biya shi an gane to kowanne ayi muku kudi idanka nawa zaka biya hancinka da numfashin da kake nawa zaka biya iskan da kake shaka kana shaka ne kyauta nawa zaka biya ko naka ne lafiyar da kake da shi waye baka nawa zaka biya na ba san gano wannan imanin da aka baka nawa zaka biya so raka aikin ka bai sai ya zama to farashi ba sai dai aikin ka ya zama sababi ne na shiga aljanna an gani wato misalin aikin ka shine misalin mutumin da yana maka goma na arziki mutum ne ya dankara maka wani dankareren gida kana cikin tsananin talauci sai ya gina maka wani dankareren gida sannan ya inganta ma wannan gida duk abin da ake bukata a cikin wannan gida ya sanya maka yayi maka aure sannan ya baka sana'a mai karfi sannan ya kai ka aikin haji yanzu me ya rage kake so a mai yanzu an gane bayan ya gama kai kuma kana so ka saka masa ka rasa yanda zaka yi kawai sai ka je ka danyi cefanin tumatir da dan tarugu da tattasai ka sa a cikin leda ka kai ka ce da Allah gashi a danyi cefane ka san yafi karfin abun amma ka dan kawo ne kawai ina fatan gane wannan ka san alaman gane cewa wane yana godiya ga ni'imar da ake masa shine koda baka da shi ka dan motsa an gane koda baka da koko dan abin da kake da shi din nan ka motsa wannan zai gane nan gaba in ka samu wadata mai yawa zaka yi abin da yafi wannan amma wannan na wallahi ni abin da wane yayi mun ba zan iya saka masa ba nan gaba in Allah ya bani wadata in Allah ya yarda zan yi wani abu to ai ba lalle bane ka samu wadata me zaka yi dan abin da kake da shi din nan ka dan motsa in ka motsa shi ya san gaskiya kaga wane gaskiya ya san an masa ni'ima kaga wane din nan fa ba shi da koko ba, amma ji irin motsa wanda yake yi dan ya ga cewa lalle ya dan faranta min rai, ya nuna min ya san abin da nake masa na ni'ima. To kai ma alaman gane cewa ka san abin da Allah ya ma na ni'ima shine mai ka dage kai aiki mai kyau. In kai wannan aiki mai kyau kaman kana godiya ne akan ni'iman da ba za ka iya biyan Allah akan shi ba, la in shakartum la azidannakum. Agani idan kun gode ma Allah ka dage da aiki, sai Allah dan wannan aikin da ka aikata wanda bai kai matakin aljanna ba, sai Allah ya ninninka ya ninninka, sai ya baka aljanna kyauta. An gane wannan ko? To saboda haka suna masu du'a a ciki ba sa neman canji. Na'am.
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. Kace muku ya Rasulullah, da a ce teku zai zamanto tawada domin rubuta kalmomin Ubangiji. Ku duba wannan magana, da teku zai zama tawada domin rubuta kalmomin Ubangiji, ai ta rubuta ma'anonin maganan Allah, lanafidal bahar, da tekun wallahi zai kare qabala an tanfada kalimatu rabbi, kafin kalmomin Ubangiji su kare. Walau ji'ina bi mislihi madada, ko da mun zo da misalinsa domin karfafawa, ko da za mu ƙara kawo wani teku, in wannan tekun ya ƙare a ƙara kawo wani teku, teku ya zama tawada, da za a rubuta kalmomin Ubangiji. Kalmomin Ubangiji ma'aninsu ba shi da iyaka, maganar Ubangiji ba shi da iyaka. Ko wannan Alƙur'an da kuke gani wanda shi ne fiyayyen littafi, kuma manzon nan shi ne fiyayyen manzo, to Alƙur'anin nan da kuke gani da za a ce ka rubuta ma'anan shi daga farko har ƙarshe, wallahi a ce teku ya zamanto alƙalami, a ce ka yi tafsirin Ƙur'ani, tafsirin cikakke wanda babu na kansu, wallahi teku zai ƙare, a ƙara kawo wani tekun, a ƙara kawo wani tekun, bai ƙare ba. Shi yasa hatta maganar manzon Allah ba ma maganar Allah ba, ana kiran shi jawami'ul kalimil mustafa, dunƙulallen magana, wanda in za ka mai sharhi sai ka yi mujalladoji da yawa. To aya ɗaya na Ƙur'ani in ka ce za ka fitar da fiƙihunsa yadda ya kamata, sai a daɗe ana yi baka gama ba. An gane ko? Da a ce teku zai zamanto tawada domin rubuta kalmomin Ubangiji, da teku ya ƙare gaba ɗaya kafin kalmomin Ubangiji ya ƙare. Walau ji'ina bi mislihi madada, ko da za mu zo da misalin shi domin taimakawa. Wata aya ta ƙara fito da abin a fili, Allah ya cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun, da a ce duk abin da ke doran kasa na bishiyoyi su zamanto alqalumma, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, kuma a ce teku a samu tekunai guda bakwai su taimake shi, tekunai guda bakwai su taimake shi su zamanto tawada, wanda bishiyoyi su ne alqalami, ai ta rubuta kalmomin Allah, ai ta kokarin a fito da ma'anonin maganar Allah. To ma nafidar kalimatullah, kalmomin Allah ba za su taba karewa ba. An gane wannan ko? Kalmomin Allah ba za su taba karewa ba har abada akan wannan. An gane wannan ko? To kaga ashe kenan ya nuna mana kalman Allah ba shi da iyaka. To amma kuma akwai wata kungiya da ake kiranta Jahmiyya, daga cikin kungiyoyin bid'a, sun nuna Allah ta'ala ba shi da sunaye, ba shi da sifofi. Sun ce Allah baya ji, Allah baya gani, Allah baya magana, Allah ba shi da rai, Allah ba kaza. Sun faɗi kalmomi, sun ƙaryata sifofin Allah subhanahu wata'ala. To kuma ga Allah a cikin wannan aya ya tabbatar ma kansa cewa yana da kalmomi, yana magana. Kuma a wasu ayoyi Allah ya ce wa huwa sami'ul basir, inna Allaha alimu bi zati sudur. To wa'annan bayan Allah sun ƙaryata waɗannan ayoyi, sun musu tawili mai tsanani wanda ya fitar da su gaba ɗaya daga ma'anoninsu. Shi ya sanya da yawa daga cikin malamai suka ce ƴan Jahmiyya sun yi rida, saboda mutumin da ya ƙaryata suna, sun ce babu sunayen Allah, babu sifofinsa. Kai akwai wanda ya ce daga cikinsu ma ana kira shi Ja'd bin Dirham at-Tirmidhi, ya ce duk wanda ya ce Allah ya yi magana da annabi Musa ya yi rida, ya ce duk wanda ya ce Allah ya rike Annabi Ibrahim a matsayin Khalil yayin rija. Wannan mutumin Ja'ad bin Dirham at-Tirmidhi ya bayyana zamanin tabi'ai lokacin sahabbai sun riga sun kare. Yazo da mummunan aqidar nasa yana tabbatar da al'umma ya tara samari sosai ya batar da su. To manyan malaman sunna na zamanin suka ga suna yin wa'azi amma wa'azin bai yi tasiri ba yana tabbatar da jama'a sai suka nemi lallai a kai shugaban sarki a kai shugaban kuliya a kuliya a zauna da shi aka zo a kai shugaban kuliya suka kai karan suka ce suna tuhuman Ja'ad bin Dirham at-Tirmidhi da kafirci suka ce yayi inkarin siffan Allah ya ce Allah ta'ala bai yi magana da Annabi Musa ba duk wanda ya ce Allah ya yi magana da Annabi Musa kafiri ne Allah subhanahu wata'ala bai rike Annabi Ibrahim a matsayin Khalil ba duk wanda ya ce Allah ya yi haka ya yi ridda kaga dai ga aya karara kai za ka yi mamaki zai yi mutum ya yi wannan magana to kuma wallahi mai wannan magana yana kalmar shahada ina fatan gane da aka kai shugaban sarki aka ce haka ne ya ce haka ne kawo hujja ya kawo hujja manya-manyan malaman salaf suka sa shi gaba da tambayoyi da jeho ayoyi da hadisai da kaza sai da aka kai shi bango bayan an kai shi bango sai aka ce masa halaka madfa'un kana da abin da za ka kare kanka daga wannan hujjoji gwalagwalan hujjoji da magabata suka kawo sai ya yi shuru ya ce aka yi to baka da hujja eh an baka kwanaki ka tuba ya ce shi a haka zai mutu ka kare kanka ya kasa shi ya goma ce ya mutu haka kansu shi kenan sarki ya ce to ku malamai kun gama aikin ku bani da shi sarki ya sa aka daure shi sarki Khalid al-Qasri ya sa aka daure shi sai da sarki ya bari ranar layya ranar idi lokacin gaba daya an gama sallar idi abinda ya rage shine an yi hudu ba an gama yanzu abinda ya rage shine sarki ya gaya wa mutane na yanka rago kowa ya je yanka sai sarki ya hau kan munbari yace ayyuhan nas dakku taqabbala Allahu da hayaku yace ya ku mutane je ku yi layya Allah ya karbi layyanku fa inni mudahhib bi Ja'ad bin Dirham ni zan yi layya da Ja'ad bin Dirham ni yanzu ba da rago zan yi ba a wannan shekara zan yi layya ne da Ja'ad bin Dirham li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima domin ya raya Allah ta'ala bai yi magana da bai rike Annabi Ibrahim a matsayin Khalil ba kuma sannan bai yi magana da Annabi Musa matakar magana ba sarki na gama magana yasa aka saukar da shi da kan munbari ya kwantar da shi ya yanka shi shine al-Allama Ibn Qayyim yace madalla da wannan layya da haka ake yi da jigajigan yan bid'a masu batar da al'umma wanda suke yin watsi da littafin Allah da sunna da yan bid'a sun dauki izina min ajali za zahabi Ja'ad Khalid al-Qasri yawma zaba'ihul qurbani iz qala Ibrahim laysa khalilahu kalla wala Musa al-kalima dani sai ce shakarar da hiyata kullu sahibi sunnati lillahi daruka min akhi qurbani an gane yace madalla da wannan layyar dama a ce haka sarakuna suke yi an gane wannan ku to kaga wannan shine abinda aka faɗa an gane kul inna ma
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا نشرك بعبادة ربه أحدا
إن شاء الله غام طيا أنا غبلا مشغبا إن شاء الله وانا آية بلا دير لجدام رفا تفسير وانا شكرا إن شاء الله الله يكيم قوبي زام رفي وانا تفسيري دا مكي أو انا مسلا شي مشار البركة إن شاء الله أبنى مكبر آدي الله تعالى يبام لا دنشي inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya duk masu bukata na alkhairi Allah ta'ala ya biya musu bukatun su Allah ya shiryar da mu ya shiryar da shugabannin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk